Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 2 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji kashi na farko na hira da tsohon kwamishinan zaben jihar Adamawa, Najeriya, Barista Ali Yunusa. Koko Ari Yunusa kan takaddamar da ta gabaci gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamna da yayi da kuma takaddamar da ta biyo baya.
Kwamishinoni guda biyu da su yau daga Abuja suka ce shine za su yi aikin da mai zaɓe. Da duk kenan tun da mun rage mu kwana da kwanaki mun gama shirin da aiki. Shi ne sai na ce a'a to ai haka ɗin sai su ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe na sa'a. Sai an ai na yin laifi ne sai a biya mu saboda me ya faru.
Kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa fada a tsakanin bangarorin sojin Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800 su fice daga kasar, yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada duk ko da tsawaita alkawarin tsagaita bude wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rauf Mu'azu, ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815 hanyar tserewa daga Sudan zuwa ƙasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Ya bayyana cewa waɗannan alƙaluman sun hada da 'yan Sudan 580 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a Sudan ɗin. Akalla mutum 73 sun riga sun tsere daga Sudan a cewar jami'in. Shugaban UNHCR Filippo Grandi ya rubuta a wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tana fata cewar alkaluman ba za su yi yawa ba. To sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita bude wuta ba ta yiwu alkaluman mutanen da za su arce daga Sudan domin neman tsira su karu. Shirin sasanci da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarar a ranar Litinin, yayin da Saudiya ta taimaka wa 'yan ƙasar Iran wato wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Ahmad Al-Dabais, wani babban jami'in sojan ƙasar Saudiya wanda ke kula da wannan aikin, ya faɗawa Iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna da can baya, kana su ɗauka daular tamkar ƙasar su ce. Hukumar da ke bada tallafin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu. Shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran abokan tarayyar Tigray, wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo ƙarshensa bayan tsagaita wuta a watan Nuwamba. Sama da mutum miliyan 5 cikin miliyan 6 da ke rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi. A watan da ya gabata, kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewar shirin samar da abincin na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata akalar abinci a Ethiopia, inda kimanin mutum miliyan 20 suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici. Kada aminta, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya, inda tsohon kwamishinan zaben jihar Adamawa, Barista Ali Hudu Yunusa, wanda ake zargi da gaggauta bayyana sakamakon zaben gwamnati tun ma kafin a kammala tara kurku wanda kuma yayi watsi da zargin yayi hira da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado wanda ya fara da tambayarsa yadda aka yi yayi wannan sanarwa mai cike da takaddama sai yace
komishinoni guda biyu da su zo daga Abuja suka ce su ne za su yi aikin wannan zabe sai suka nan tun da mun rubuta kwana da kwana ke mun gama shirin mai sai suka ce sai dai in koma gefe su zabe ne sai in ai na yi da shirin sai a ga mu sai a ga mu saboda me ya faru muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zabe sai muka samu takarda daga shi komishina of police sai ce akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar Juma'a ba bane sai ranar Asabar
wannan kafin a fara
ai kafa a fara ba saboda sha'anin tsaro sai nake tare hada ne kuma shi sai mutum ya takarda akan mu takarda muka tsaya takarda ma karanta su ma sai karanta to ana nan sai aka lokacin muka dawo an zo za a fara tare don sakamakon zabe domin zanna to shi ne kace ki zai koma sai yayi abin nan sai na samu akai meeting ba da ni ba
akwai meeting ma da akai wanda ba da kai ba
yauwa an yi meeting ba da ni ba kuma sai aka yi da shi magina a office
ko
za a yi meeting
ai ne office aka yi meeting din ko a wani guri daban
ne kofi zaki aka yi mutum aka ce to ga yadda za a yi miki a ayin dai ga wannan ne ga ɗan shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muke yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi ai ni ne ne dai komishinan zaɓe sai zo an yi shirin zaɓe shi ke nan sai muka sami rahoto cewa su wannan komishinan nawa an yan sa gidan gwamna
su waɗannan wanda suka zo daga baya ko wanda suka yi mitin ba ka nan
wanda suka yi su ne da ma ɗin ai suka ce an yan shi to kana zo ce to ya za a yi kuma ai da ta fata a ce su ga aikin da muka zo kuma sun can gidan gwamna ba an ce ba na sai na kamo hanya na dawo na dawo nika to an ce ni ba a so na kuma ga shi an yayi gari shi na dawo sai tun da nan ga shi an ce ba na nan sai na nisila wayan su kaman jami'an ma'aikata muka zanna
wato ma'aikata aine ko dai jami'an tsaro
a ma'aikatan aine ai ma'aikata din kasa akwai sai shi da akwai commissioner of police akwai DSS akwai mutanen wanda dai suke harkar tsaro na zabe sai muka zanna sai ku tun da ku gashi dai an zo an yi ce abin nan to ga ni ne dai mutum ya zaba na dawo sai to sauran jama'a kowa ya watsa da kowa ya watsa a cikin sai kace za mu dawo da safar karfe 11 kin ga ma an ce turu sakamakon zabe an ce ayi shakar mar hukuma ne
da farko kenan
da farko
wato barista akwai wani abin da ya kule wa al'umma kai shine an sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran kananan hukumomi 10 wadda ba su iso ba wadda da farko ana zaune ana dakon jiran su sai aka daga aka ce sai karfe 11 na washe gari za a ci gaba to sun iso kafin 11 nan sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce tici ta samu nasara to ya aka yi aka samu wadda ta samu nasara bayan akwai kananan hukumomi 10 wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zabubbukan su ba
to ai su abin da suka yi su sun tattara mun kasan tun da mun ce ai duk wanda ya yi dai kana gama zaɓe ka dawo nan masu kuma su wato presiding officer su ne suka tabbata kayo su ne suka kawo sakamakon su na wannan tsindi wannan abin da muka ci za su tun da tara za a kawo shi ne a kansu ne aka zanna aka yi abin nan aka yi domin mun san mu a wurin mun same su da faɗiya
ok a gurin ku ku riga kun ida kammalawa
mun gama kammalawa
waɗannan goman daman baya ma cikin tsarin naku lissafin
in ma ya shi wannan nasu ne ai
kage da Salisu Lado yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Rasha ta fice daga Ukraine shugaban ɗan jam'iyyar Republican, ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shiga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi. Da yake amsa tambayar wani ɗan jarida mai aiki da wata kafar labaran ƙasar Rasha, McCarthy ya faɗa cewa bai amince da abin da Rasha ta aikata a Ukraine ba, har da abin da ya ayyana da kisan yara ƙanana. McCarthy ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar Amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa Isra'ila, sannan ya gabatar wa 'yan majalisar Isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani ɗan majalisar Amurka ya yi cikin shekaru 25. Daga ƙarshe, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a Qatar a jiya Litinin tare da jakadu na musamman daga ƙasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a Afghanistan, yayin da Taliban suka ci gaba da sanyawa mata da yara matan Afghanistan takunkumi. Ana gudanar da taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira a Doha a Qatar cikin sirri ne. Jakadu daga kimanin ƙasashe dozin biyu ne, ciki har da Amurka, China, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, India, Qatar da Burtaniya ne suke halartar taron. Gwamnatin Taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron, tana mai cewa an take mata 'yancinta na bayyana matsayarta ga wakilan.
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga gidan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kafin mu ci gaba, a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
An kasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai tarota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashinka.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
su wanda suka ajiye mu sun ce sai an cika musu kudi sannan za su dauke mu daga nan su kai mu border
ni muna nan wani gari ba so sunan garin ba suka ajiye mu mun baro cikin kartun karfe 11 da wani 11 da aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya har yanzu ba a yi muhim ba
yau shirin zai haska fitila ne akan halin da ƴan Najeriya mazauna su danke ciki musamman dalibai da ke karatu a jami'o'in kasar daban-daban waɗanda yanzu suke kokarin kubuta daga tarzoman da ta barke a kasar a daka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
madalla masare yanzu aka rikicin da ke wakana a kasar Sudan ya shiga mako na uku kuma tun lokacin da aka fara shi kasashen duniya ke kwashe mutanen su zuwa gida musamman dalibai domin gudun kada yakin ya ritsa da su gazawar hukumomin Najeriya wajen kwashe nasu daliban su kimanin 4000 na ci gaba da sanya zulumi a zakatan iyayensu da sauran yan uwa baya ga haka jinkirin na ƙara jefa daliban cikin mawuyacin hali kamar yadda za ku ji a cikin wata tattaunawa ta musamman wasu daga cikin su ta wayar tarho
sunana Zainab Usman Dawo ina a makarantar International University of Africa wacce aka fi sani da Ifiqiya da muka taho hanya mu mota mu ma ta samu matsala sai da muka yi 10 hours a wani sahara ba gida ba gaba ba gida baya mota mu ta makali a ƙasa sai bayan awa 10 aka iya aka fitar da ita sannan muka dauki hanya daga nan dai har muka zo wani gari sunan shi Halfa sai motocin suka ajiye mu anan ba tare da wani bayani ba kawai dai suka ajiye mu da mu da kayan mu gaba daya kaman inda suka ajiye mu shi car park ne kawai a gefen titi suka ajiye mu
wane ne ya turo motocin da suka kai ku wannan wurin Halfa da kike magana
a daga embassy aka ce an turo motocin motoci kaman guda uku aka tura shi jami'an Razin to shine daga nan aka dauko mu
kun kai kaman kuna
tunda din mota tana cin kaman mutum 49 zamu kaman mu 250 kenan da farko daga baya kuma wasu motocin guda biyu suka ƙara zuwa yanzu dai ina ganin zamu wajen mu 800 a nan wurin
to yanzu da nake magana da ke a wani hali kuke ciki tunda da an kin ce ba ƙarasa da ku bakin boda ba can a Halfa kuma an ce muku nan saboda an fi samun abinci kuna samun abincin
eh ana samu amma da tsada kuma kusan kowa kuɗi shi ya ƙare haka dai halin dai ba daɗi
yanzu daga nan inda kuke yaya tazarar zuwa ita bakin boda ko kuma Masar yake
an ce minti 30 ne a mota amma kuma su wanda suka ajiye mun sun ce sai an cika musu kuɗi sannan za su dauke mu daga nan su kai mu boda bayan sun ajiye mu dai bamu gansu ba sai da washe garin ranan ne muka ga yaran motan wanda muke ciki sai ce shine yake gaya mana ya an ba su kuɗi za su kai mu tun ranar Asabar kenan wannan
akwai daga cikin ku da suke magana da jami'an embassy din ma'ana ofishin jikadancin Najeriya a Sudan
eh an ce akwai wanda suke magana da su
me suke ce muku su embassy
suna ta ce mana mu ƙara hakuri za a zo a kama ni tallafi amma dai mu dai har yanzu shiru
to yanzu menene sakon ku misali ga hukumomin Najeriya za ya ce kun baro Khartoum kun kusan fita daga Sudan ba ku ƙarasa Masar ba
mu dai yanzu muna fatan gwamnati ta kama ni dauki ta ɗebe mu daga nan ta kai mu boda kuma mu samu mu shiga ina fata dan Allah za a kama da dauki da gaggawa
sunana Zahara Dauda
yanzu wannan hali kuke ciki misali ke a ina kike
ni muna nan wani gari ba san sunan garin ba suka aje mu don biyan na asuba kudin na asuba a nan da aka yi sallan asuba mun garo cikin kartun karfe 11 da wani 11 da aka kamo hanya da suka zo garin nan aka tsaya a yanzu ba a yi muhim ba
kaman kun kai kuna
wallahi ban sani ba akalla kowane mota da yana cin mutum 50
kika ce motocin kuma
kusan 26
to kamar me menene matsalar ku yanzu
tana ba mu gane da din da sa aka zo aka ajiye mu a nan cikin garin da bamu sani ba shiga ban daki ma sai ka biya kuɗi ka shiga kusan an tun karfe 4 da rabi ka kirga awa nawa zuwa yanzu muna tsare babu wani bayani ba a tafiya ba babu wani kokarin bayani wasu sun ce ba a gama biyan kuɗi ba wasu sun ce ana jira embassy da suka kwana cikin gari mu suka turo mu muka biyo dare muka fito
kaman ba sa tare da ku kenan a tafiyar
ba su biyo mu jiya da daddare ba da muka fito sai yau suka tashi
to yanzu tafiyar da kuka yi an ce boda ku je ko?
To mu wallahi ba mu san ta gaban mai inda za a ba, an dai ce Port Sudan za a. Idan airport ko border Allahu Akbar.
Farfesa Usman Dawo Aliyu na cikin iyayen waɗannan ɗalibai da suka makale a hanya kuma ya bayyana irin zulmin da take ciki.
Ni farko ina so na sanar da gwamnati na fahimci ana maganar rukunin ɗalibai biyu waɗanda suka je boda da waɗanda suke ainihin cikin Khartoum ake kokarin fitar da su. Akwai rukuni na uku waɗanda sun bar Khartoum an ajiye su musamman ne inda yarinya ta take tsakaninsu da boda ya kai kilomita wajen 900. Gari mafi kusa da su shine ainihin Wadi Halfa. Yau suna wajen kwana uku a nan kuma ana ta kawo su. Ma'ana kaji sun makale ba sa Khartoum ba sa boda. Kuma maganganun jami'an gwamnati ya nuna ba su ma san akwai wannan matsalar ba. Roƙon da muke shi ne gwamnati ta himmatu. Muna yi wuce jami'an gwamnati su tsoroci Allah su sauke nauyin da yake kansu su ce shi wa'annan bayin Allah.
Gaba cikin shirin za ku ji abin da masana hudar diplomasiya ke faɗi game da wannan batu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman boka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka.
Masu saurare Farfesa Kamilu Sani Fage masanin harkokin diplomasiya ne da ke koyarwa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya, ya yi tsokaci dangane da jan kafar da hukumomin Najeriya ke yi wajen kwashe ɗalibansu daga Sudan mai fama da rikici.
Wannan yana cikin raunin manufofinmu na siyasar ƙasa da ƙasa domin za ka ga matsala ta taso. Wanda wasu za su iya warware ta cikin kwana ɗaya ko biyu mu sai ɗauki satattuka wani sa'in mahawatanni ba a je an yi abu ba. Ma'ana babu wata tsayayyar aƙida da wata manufa cewa idan abubuwa sun taso ga yanda za a tunkare
su. Rashin ƙwararru ne kenan a watakila ma'aikatarmu ta kula da harkokin ƙasashen waje misali ko ofisoshin jakadancinmu na ƙasashen duniya ko kuwa a matsala take.
Ba za a ce rashin ƙwararru ba ne kawai irin dai jin kafa ne da jinkiri da abin da ake kira bureaucracy wato tsarin gwamnati. Za ka ga wanda zai yanke hukunci sai an tabi a ja kafa har ya zama to dan abin da za a warware shi cikin lokaci kankani mun kasa domin yaki ake duk wanda ya ga jerin motoci irin wannan zai iya jefa musu makamai kaga an tara su a kashe su maimakon a ce an samu ko jirgi ne an tara su an dauke su cikin lokaci kankani kaman yanda muka ga sauran kasashe suka yi. A wasu guraren ita wasu kasashe idan ba su da wannan sukan nemi taimako ko haɗin gwiwa da wasu kasashe a hada. Misali a ce lokacin da za a yi an kawo jiragen wasu kasashe za a iya haɗawa a yarjejeniya a ɗauki 'yan Najeriya a kai su ƙasa kamar Misira. Siyasar ƙasa da ƙasa da diplomasiya ta ba da wannan cewa duk wanda suke gudun hijira dole a buɗe musu iyaka su shiga wata ƙasa don ba za a rutsa da su ba. Sannan kuma in 'yan gudun hijira ne suke kowace ƙasa ce in tana da dama za ta taimaka wajen kwashe su a fitar da su daga wannan ƙangi da suke ciki.
Masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. A Afirka mutum ne 'yan dacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci.
Wannan haka yake a kuma gaida Kwari. Yanzu kuma ga Silabar ma zai shigo da sharhin jaridun Nijar.
Za
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa hukumomin Niger da na Algeria sun jaddada aniyar ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna. Halin taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Sahel na daga cikin batutuwan da ministan harkokin wajen Algeria Ahmed Attaf ya ce sun tattauna a kansu a yayin ganawarsa da shugaba Mohamed Bazoum a ziyarar da ta kawo shi Niger a ƙarshen mako. Yaridar ta ce shugaban diplomasiyar ta Algeria ya kara da cewa sun tattauna akan matsalolin kasar Mali da hanyoyin zartar da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a tsakanin mahukuntan Mali da kungiyoyin 'yan tawaye. Domin Niger da Algeria na daga cikin kasashen da suka shiga tsakani a zaman sulhun ta waɗannan bangarori. Jaridar Ayr Info na cewa kungiyoyin 'yan jarida masu bincike da hukumomin yaƙi da cin hanci da kungiyoyin fafutuka daga ƙasashen yammacin Afirka sun kuduri aniyar tunkarar matsalolin cin hanci da rashawa a wannan yanki. Bayan da suka shafa kwanaki uku suna gudanar da taro a birnin Yamai. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan sabuwar tafiya bangarorin sun sha alwashin musanyar bayanai a tsakaninsu ta yadda 'yan jarida masu bincike da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a za su ƙarfafa gwiwar hukumomin yaƙi da cin hanci da nufin yi wa mahandama da masu cin hanci tsare-tsare a baki ɗayan ƙasashen Afirka ta yamma a wani matakin murƙushe wannan matsala. Saboda haka suka buƙaci gwamnatoci su yi tsayin daka akan maganar mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Jaridar Lanketer na cewa bayanan fallasar da kotun kula da yadda aka kashe kudaden ƙasa ta bankaɗo a rahoton binciken shekarar 2022 wani babban kalubale ne da ke gaban shugaba ƙasa Mohamed Bazoum. A cewar jaridar, girman barnar da kotun ta kurde kwanta ta gano na nuna cewa dole ne shugaban ya ɗauki matakin kwaskwarewar dokokin da suka kafa ta da yadda za ta samu hurumin hukunta ministocin da dukkan jami'an hukumar da aka kama da satar kudaden ƙasa inda kwangilolin bogi suka zama ruwan dare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai ɗan manfa'a taƙaice.
To Ibrahim, a takaicen Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa faɗa tsakanin ɓangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar yayin da ɓangarorin biyu suka ci gaba da gwabza faɗa duk ko da tsawaita alƙawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara. Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya Rauf Ma'azu ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 815,000 hanyar tserewa daga Sudan zuwa ƙasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Shirin sasancin da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin yayin da Saudiya ta taimakawa 'yan ƙasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda, inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata, kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Hukumar da ke ba da tallafin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma producer mu Salamun Abu da engineer mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.